Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel, tare nake da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Asabar 25 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Sarfilu, shugaban Amurka Joe Biden ya bada goyon baya a game da hukuncin wato umarnin kotun koli na duniya domin kama shugaba Putin. Zanga-zanga a Faransa ya yi tsamari har ya kai ga dakatar da ziyarar shugaban wato sarkin Burtaniya Charles na uku. Sannan Amurka ta maida martani akan wani hari da aka kai a Siriya.
To Allah ya kyauta, kanan labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa bayan kammala zaben yan majalisar dokokin Najeriya, masu ruwa da tsaki na kallon majalisar mai zuwa a matsayin
wannan majalisa ta bana wadda za a rantsar cikin wannan shekara zuwa shekara hudu, ta fi kowanne yawan jam'iyyu tun da aka fara demokuraɗiyya 1999.
Haka kuma za a ji cewa a neman hanyoyin inganta ilimi don samar da cin moriyarsa ga matasa, an nemi haɗa darasin ayyukan kamfanoni da dabarun koyar da ayyukan sana'o'in hannu a ƙasar Ghana.
A wuri nan na ganin abu ne mai muhimmanci sosai. In ka kare su za ka iya establish aikin hannunka ko ka samu waɗanda ke aiki karkashinka ka koya musu su ma su zama masu aikin.
Sai kuma shirin a dawo lafiya na baba ya ko makeri. Da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu raro kuke aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan za mu kawo muku falar azumi a wurina daga malamai. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Masu raro assalamu alaikum, barkanku da yammacin yau ga labaran duniya. Rubutaccen jawabin shugaban Ukraine wanda yake gabatarwa a kullum mai taken dole ne maki ya sani, ya ce Ukraine ba za ta yi yafiya akan duk wani laifin da aka yi wa al'ummarta ba, ba za ta yi yafiya akan kisar da aka yi da kuma waɗanda aka raunata ba. Ma'aikatar tsaron Burtaniya a yau Asabar cikin rahoton da ta saba fitarwa kowace rana a game da Ukraine ta ce akwai yiwuwar Rasha tana gudanar da tsarin aiki na kariya bayan gaza cimma manufarta akan Ukraine na farmaki tun watan Janairun wannan shekara ta 2023. Dakarun Ukraine sun gutsa kai a Bakhmut maimakon janyewa. Wasu masana harkar tsaro a kasashen yamma sun bayyana cewa akwai hatsari a tattare da wannan dabarar domin dakarun Ukraine din suna buƙatar kare dakarunta domin maida martani. A wani bangaren kuma kungiyar Red Cross ta ce fararen hular Ukraine 100,000 ne mafi yawan su tsofaffi ko kuma masu rauni ne suke rayuwa cikin mawuyacin yanayi a Bakhmut da garuruwan da suke kewaye da shi. A rahotonta na baya-bayan nan a game da aikin yakin, Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da mutuwar dubun dubatan mutane da kuma bacewar wasu, azabtarwa da kuma fyaɗe mafi akasari a yankunan Ukraine dake karkashin ikon Rasha. Rasha dai ta musanta aikata waɗannan aika-aika a lamarin da ta ayyana da ayyukan soja na musamman, duk da cewa Amurka ba ta cikin waɗanda suka buƙaci kotun ICC ta ɗau mataki a makon jiya. Biden ya ce Putin ya aikata laifukan yaƙi, ya kuma dace matakin da aka ɗauka ya dace. A makon da ya gabata ne kotun manyan laifuka na duniya ICC ta ba da umarnin kama Putin yayin da ta yi zarginsa da aikata laifukan yaƙi. Bayan da ya kwashe yara daga Ukraine zuwa Rasha ba bisa ka'ida ba, wannan matakin shari'ar ya baiwa mambobin kotun 123 damar damke Putin su hanin tashi ga kotun a duk sa'ilin da ya sanya kafa a kasar su. Zanga-zangar tashin hankali akan sauya dokar barin aiki a Faransa ya kai ga dakatar da ziyarar sarkin Burtaniya King Charles na uku a jiya Juma'a zuwa kasar, lamarin da ke nuni da karuwar tashin wato rashin tsaro da matsalolin siyasar da shugaban Faransa Emmanuel Macron yake fuskanta. shugaban na Faransa ya haramta rikicin da ya barke na baya-bayan nan cikin dare yayin da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma ta yi sukan yadda 'yan sanda suke amfani da ƙarfin tsiya a kan mutane da suke gudanar da zanga-zangar na baya-bayan nan. Majalisar Kolin Birtaniya, wato kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Birtaniya mafi girma, ta yi gargaɗin cewa bai kamata jami'an tsaro su yi amfani da ƙarfi akan mutane ba a dalilin ɗan hargitsin da aka samu a wasu wurare, ko kuma su hana masu zanga-zangar cikin lumana damar halartar taro wanda doka ya ba su damar yi. An yi niyyar cewa ziyarar sarki Charles na farko zai bayyana yadda dangantakar Faransa da Birtaniya ke murmurewa. Ana sa ran cewa za a ci gaba da kai hare-hare a ranar Talata mai zuwa, ranar da ya kamata ya kasance na biyu na rangadin sarkin. Macron ya buƙaci sarkin ya dakatar da ziyararsa, wani mai magana da yawun bakin gwamnatin Birtaniya ya faɗa. 'Yan sanda sun kama sama da mutane 450 a ranar Alhamis a bisa alƙaluman ma'aikatar cikin gida. Wata ƙungiya mai bibiyar yaƙi ta ce an samu ƙaruwar yawan mace-mace a sakamakon barin wutar da Amurka ta kai na mai da martani bayan wani harin da aka kai Siriya wanda ake zargin da hannun wani ɗan Iran. Ƙungiyar da ofishinsa yake Birtaniya wanda ke sa ido akan haƙƙin ɗan Adam a Siriya a yau Asabar ya ce harin da Amurka ta kai ya yi sanadiyar mutuwar mutum 19 wanda ya haura mutum 14 da ƙungiyar tarwaito da farko. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka za ta mai da martani mai zafi domin kare Amurkawa bayan da sojojin Amurka suka ce sun kai hari a gabashin Siriya bayan wanda ake zargin akwai hannun Iran a harin da aka kai. Da yake jawabi a yayin wata ziyara a Canada a jiya Juma'a, Biden ya ce Amurka ba ta neman rikici da Iran amma kuma a shirye take ta kare al'ummarta da ƙarfi.
A yayin da Majalisar Dokoki ta ƙasa ta tara ke kammala ayyukanta, za mu duba wasu fitattun abubuwa.
To, madalla. To, nan ba da jima ba Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan, bayan kammala zaben 'yan majalisun dokokin Najeriya ta 10, wani abu da ya ɗauki hankali shi ne cewa an sami yawan wakilan jam'iyyu tun dawowa ta farkin demokuraɗiyya a shekarar 1999. Wakilin murar Amurka Madina Dauda ta duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ta hado mana.
Kawaiwa domin a kowane jam'iyya kusan jam'iyyu 6 ko 7 suna da senatoci, suna da 'yan majalisa reps. So kinga ko zai ƙara steam na siyasa ta cikin majalisa. So abinda nake hanga shine za a samu robust parliament a wannan 10th National Assembly bisa abinda nina lura kenan.
Daya cikin tsofaffin 'yan majalisar dattawa kuma wanda ya tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Sokoto, Sanata Abubakar Umar Gada, shi ma ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa:
Lalle a dukkan alamu da suka bayyana, wannan majalisa ta bana wadda za a rantsar cikin wannan shekara zuwa shekara 4 ta fi kowanne yawan jam'iyyu tun da aka fara demokuraɗiyya 1999. Sai dai abin sauki a nan shine akwai kundin tsarin gudanar da majalisa ta yadda suke gudanar da kansu a koyaushe, wanda an fasalta shi akan jam'iyya da ke rinjaye da kuma na adawa. Duk ilahirin za su haɗa zawo wuri ɗaya a matsayin jam'iyyun adawa da kuma jam'iyya mai rinjaye. To, haɗarin da ake fuskanta ko kasaran da ake fuskanta yana yiwuwa waɗannan in an haɗa su gaba ɗaya, idan suka yi ƙawance da juna, to suna iya kuma su zama masu rinjaye. Idan suka zama rinjaye na haɗin gamin gamjiga, to kuma su za su fitar da shugabanci na majalisa. To, amma wannan dai sai mun jira mun ga me zai faru.
To, sai dai kakakin jam'iyyar Labour ta ƙasa da ta yi rawar gani a zaben na bana, inda ta samu 'yan majalisa da dama a karon farko, Dr. Yunusa Tanko ya tsokaci cewa:
Abinda mu muke tunani zai faru, ko kuma muke bawa su 'yan majalisunmu shawara, shine za mu yi zaman majalisa ne na aqida. Ke kin san cewa dama can ita jam'iyyar ta ma ta Labour ta dan kwadugo ne. Ya kamata a ce duk wani aqiblin da zamu bi ya kamata ya zama maganan waɗanda za su kare wa mutane marasa galiyu hakkinsu. Idan za a yi shawarwari ko za a yi maganganu, muna tunanin cewa 'yan majalisunmu za su fi wannan tafarki da aka shimfiɗa na tafiyar 'yan kwadugo a kwato musu hakkinsu. Yalla a maganan waɗanda suke makarantu ne ko kuma a maganan kwadugo waɗanda mutane suke aiki yanayin inda ake biyan albashi, saboda a samu aqida da zai kawo wa Najeriya ci gaba.
Daga dukkan alamu dai kundin wannan majalisa ta goma zai kasance akwai bambanci da abin da aka samu a majalisar dattawa ta tara mai barin gado, wadda ta kunshi wakilai daga jam'iyyu uku ne kawai, da jam'iyyar APC da PDP da kuma jam'iyyar YPP. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta kai ziyara Ghana a ranar Lahadi daga cikin wani rangadin da za ta kai kasashe uku a nahiyar Afirka domin inganta dangantakar Amurka da nahiyar. Duk da cewa Amurka da Ghana suna da dangantaka na kut da kut wanda ya samo asali tun shekarar 1977, yanzu dangantakar kasuwanci tsakanin Ghana da China ya fi wanda yake tsakanin Amurka da Ghana. A shekarun da suka gabata, China ta inganta dangantakar kasuwancinta da Ghana. A ranar Talata aka asasa ginin wata ma'aikatar waje wanda yawan kudinsa ya kai dala miliyan 2 a Ghana, wanda China ce za ta dauki nauyin biyan waɗannan kuɗaɗe. Ghana, wacce take fuskantar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasarta mafi girma, mafi muni cikin shekaru, tana shirin tattaunawa da Beijing domin sake duba tsarin bashin da take binta na dala biliyan 1.7. Amma wani ƙwararre a Ghana ya ce Ghana babu wani kwakwarar riba da za ta samu daga wannan aikin da China za ta yi. Wata mahaukaciyar guguwar iska mai ƙarfi ta afka wasu garuruwa a Mississippi da Alabama, inda ta yi sanadiyar kisan mutane 13, ya lalata gidaje sannan ya jefa yankin cikin duhu bayan da wani mummunar yanayin kankara masu girma, girman ƙwallon golf suka rika zubowa a mafi akasarin jihohin kudancin yankin. Cibiyar kula da yanayi ta tabbatar da cewa mahaukaciyar guguwar iskar ta yi barna a kudancin Jackson a Mississippi mai tsawon mil 60. An kuma samu rahoton cewa garuruwan Silver City da Rolling Fork sun bayyana barnar da iskar take yi yayin da take ci gaba da ratsawa arewa maso gabashi da ƙarfin mita 70 cikin sa'a ɗaya babu ƙaƙƙautawa, inda ta ratsa cikin garuruwan Alabama da suka hada da Winona da Amory cikin dare. Aƙalla mutum 7 ne suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar iskar a Mississippi, a bisa rahoton jami'ar ƙaramar hukumar Sharkey.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, daga Najeriya sai kasar Ghana, inda cibiyar harkokin kasuwanci ta David Douglas ta gudanar taron farko na wannan shekara, inda aka buƙaci bunƙasa ilimin sana'o'in hannu a cikin tsarin karatu, don baiwa matasa dama ko makamin dogaro da kai. Wakilin Maridon Abbas na ɗauke da ƙarin bayani.
What is life about? Is it about money? Is it about many wives? Is it about many houses? What is life about? Because sometimes we get it very badly wrong.
Rayuwa don menene? Don kuɗi ne? Don mata da yawa ne? Don gidaje da yawa? Rayuwa don menene? Domin wani sa'in muna kuskurewa, in na samu kuɗi shikenan nayi nasara, to amma akwai masu kuɗi dake cikin kunci, saboda shi kuɗi ba shike bada farin ciki ba. Hakikanin ma'anar rayuwar ka shine abin da ke gamsar da kai. Menene zan yi? Mara masa wani wani gudunmawa zan iya yi wa mutane wadda zai sa in rinka je ni na yi wannan ni na bada wannan gudunmawa shine abin da ke da ma'ana gare ka saboda duk kaddarori da zaka mallaka na wani dan lokaci ne akwai mutane da yawa a manyan matsayi amma babu gamsuwa babu kwanciyar hankali ya kara da cewar in shugaba ya iya yayi aiki da mutanensa sun ka cimma daukaka da bunƙasar tattalin arziki suka rage talauci ya kare mutuncin mutane kenan yana aiki kenan na shugabanci daraktan zantarwar DDF David Douglas Tengi ya bukaci ma'aikatar kula da ilimin ƙasar Ghana ta haɗi koyon aikin kamfanoni da aikin hannu cikin tsarin karatu daga ƙananan makarantu zuwa na ilimi masu zurfi yadda za a gyara hanyar ayyuka da matasa za su yi a gaba. Aikin kamfani ne hanyar da ta dace a bi in har dai matasa za su rinjaye irin hali da ake ciki na wannan lokaci. Mu da muka sami kanmu yanzu a wannan hali aikin kamfani ne ba wai kawai yana taimakawa mutum ya raya kansa bane ko kanta amma hanya ce wa wasu su samu aikin yi kasancewa kashi 70 na tattalin arzikin Ghana a bagin kamfanoni ne masu zaman kansu inda tarin kamfanoni manya da matsakaita ne akwai bukatar baiwa matasa horo daga jami'o'i da manyan makarantun sakandare su zamo masu iya kirkira da kuma iya fuskantar matsaloli dake akwai tare da kawo sabbin ra'ayoyi wanda zai taimaka inganta wa mutane da bunƙasar tattalin arziki wasu ɗalibai da suka yi amanna da wannan ra'ayin ko yadda sa'annin kamfanoni da sana'o'in hannu sun faɗi ra'ayinsu
sunana Muhammad Bubashir ne a gani na entrepreneurship skills abu ne mai kyau kuma ya jima da ba a kara cikin curriculum education mun ba na farko dai taimaka ma dalibai su zama masu zaman kansu sa'annan kuma karatu kasuwanci da kirkire-kirkire na kara wa mutum basirar nazari da basirar da ke ba mutum damar magance kowane matsala
sunana Zakiya ni graduate ne daga Islamic University a wuri nan na ganin abu ne mai muhimmanci sosai in ka kare su zaka iya establish aikin hannunka ka samu waɗanda ke aiki karkashinka ka koya musu su ma su zama masu aikin kansu
Brigadier General Nunu Mensa Rafael Brew Director zartarwar Enterprise Brew na a cikin waɗanda suka yi jawabi a wurin taron Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla a gaida Radwan Abbas wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 yanzu anan Washington DC a goma na cewa karfe 11:18 na safe yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ko miki rini daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin ayau shirin dawo lafiya zai ci gaba da kawo muku tattaunawa da wakilin mu a kudu maso yammacin Najeriya Hassan Umar Tambuwal yayi da shugaban hukumar Road Safety ta kasashiyar jihar Ogun Ahmed Umar Yaldu akan muhimman batutuwa da suka duba A shirinmu na baya tattaunawar ta kai inda bakon namu yake bayani akan yawan hatsura da suke raguwa a shekarar da ta gabata wanda a cewar sa sakamakon aikin kirki da hukumar Road Safety ke yi ne a cikin kasar ga dai tattaunawar
dama tambayar da nso ima kenan game da hatsura a nan jihar Ogun suna karuwa ne ko suna raguwa
gaskiya raguwa suke alhamdulillah raguwa suke
ga bayanan da kuke da su me yake jawo yawan hatsura
to a cikin nazarin da kuma kai na faruwa na hatsurukan akwai factor daya da yake ta recording over 50 30.6% na duk courses kuma wannan shine yawan gudun wuce kima to wallahi wannan shine yake shine musabbabin mahiyancin hatsarukan da suke faruwa a wannan state din to kuma dalili shine hatsarukan kuma sun fi faruwa akan wannan haya ta Lagos Ibadan expressway saboda hanyar kaga yanzu is more than 80% completed an kusa gama hanyar nan saboda hanyar tana da matukar kyau kai misali gashi ka zo daga Ibadan kaga yadda hanyar nan take very good to ki wannan kan da aka hayan shi kisa suna ta dan karin gudu to kuma gudun nan sai ya zo da illoli da yawa kuma muna gargaɗe su muna gaya musu ko da yaushe a bi dokoki da toki da kuma gudu ka kamar wannan taken gangamin mu na ƙarshen shekara na kiyaye hatsura na wannan shekara shine avoid speeding overloading and unsafe tires to arrive alive to kaga shine cewa a rage gudu ko kuma a daina yawan gudu kada dauki overload a bar mugun gudu sannan kare ayi mugun lodi sannan kare amfani da tawayin da ba su santa ba tayoyi turiski don kotu kuma hukuma sannan inda ana neman da marasa inganci don a isa inda za a je a raye a cikin yadda ya kamata shi wannan yawan gudu din shine mahiyancin problem na wannan ke kawo wannan asuka
a kowace shekara kuna irin wannan fadakarwa ko gangami domin direbobi su rika kulawa don a kare ko kuma a rage hadura akan hanya su direbobi suna sauraron ku
direbobi suna sauraron mu ka kamar wannan gangamin da muka yi na wanda muka yi yau wanda ke shugabanmu na kasa gaba daya baya zo nan a Bekuta shi yayi flagging off tare da
ya kaddamar
da wannan gangamin ana a Bekuta ko kuma in ce ita mataimakiyar gwamna ta wannan jihar ita ta kaddamar tare da shi ogan namu da sauran mayan baki da suka halarta wannan gangamin so muna samun suna saurare kwarai da gaske suna ji don ka gani yau wajen wannan gangamin an yi magana da turanci an yi magana da hausa an yi magana da yarbanci so ka ga yake shine mahiyancin nan ma suke ji kai har da ibo ma an yi magana don dai sakon da ya kai ko ina sannan ka ga shi kuma kai yanzu muna yin wannan interview da kai so bayan wannan kuma akwai kafafe na yada labarai kwarai da gaske da suka zo da su TE kaga mallaki na kasa kenan da na jaha na televisions kenan akwai radio stations wanda ba za su kasa guda bakwai ba da suka zo akwai kuma su jaridu aidan na electronics media da kuma na print duk sun zo sun halarta so kaga duk wannan abubuwa ne na yada sakonni ga jama'a
menene sakonka ga direbobi da fasinjoji
sakona ga direbobi shine cewa an san da cewa sana'a ce suke yi dan dai hayya abincin su yake to amma kuma su san da cewa safety lafiyar mutane da suka dauko fa haƙƙin su ne saboda ka su yi tuki cikin kula akwai dokoki na tuki kuma ba wai sun kasa sanin su bane ko ba su san su ba sun sani tun wajen koyon mota an koyar da su sun ji kuma sun sani ko raka ina kira gare su bit dokoki tuki sannan su sani cewa yadda mutane suke halayyar mutane take akan hanya hayoyi to shine manuni na tarbiyyar wannan kasar ba wai nan Najeriya ba ko ina duk duniya idan akwai discipline akan haya tarbiyya akan haya to aga cewa akwai tarbiyya a kasar nan sosai yake kiyaye su a yanzu ka kamar misali mun buɗe ofisoshi a mahiyancin international airports filayen jiragen sama saboda kaga idan mutum ba koyi shi ko kasar nan wata ne farko da zai fara haduwa da su ɗan kasa su ne road users apart from dai wanda zai jami'an tsaro zai haɗu da su a airport su clearing din shi inda zai fara gani a haya yan kasa su ne masu tafiya a hayoyi idan ya ga ana tokin ganganci ko kuma kowa na son ransa to shi ma zai nan da nan zai gane cewa wannan kasar babu discipline babu ladabi babu da'a amma in ya ga ana bin dokokin kasa to shi ma zai shiga taitayinsa zai ce a wannan kasar suna da discipline suna bin dokoki saboda ka shi ma sai ya takasansa saboda yana kira ga direbobi su bi dokokin kasa yadda ya kamata sannan su kuma passenger su sani cewa ba wai zombie suke ba koko abin nan idan sun ga direban su na wani abun da bai kamata ba ya kamata cikin nutsuwa su dan fadakar da shi cewa to wannan gudun da yake fa yayi yawa da Allah ya rage ji a hankali
anan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu shugaban Road Safety a jihar Ogun Ahmed Umar Geldu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashin Hausa na murya Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To ma dalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma sai ka dan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Baffa Haruna Bajuga garkuwan kungiyar muryar talaka. Yace Allah ka jefa tausayi da rangwame a zakatan shugabanninmu ta yadda za su hana idanunsu su rantsawa don kawo al'umma sauki da sa'ida. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Suka ce muna kira ga masu hannu da shuni da cewa don girman Allah da manzansa su taimaka ma talakawa domin wallahi wasu talakawa kunu da ruwa kawai suke sahur da su sannan kuma da suke bude baki saboda talauci. Domin duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi. To mun gode abin da ya sauka kenan. To yanzu kuma albarkacin watan Ramadan, menene tasirin azumi a wurina?
A cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar hadisin Abu Hurairah kuma hadisi ne wanda yake tabbatacce, manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, Allah wadan duk mutumin da Ramadan zai shigo har ya wuce bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba, wannan mutumin marar rabo ne. Haka kuma Allah wadai duk wanda za a kira sunana a gaban shi bai min salati ba, inji Annabi. Haka kuma Allah wadan duk wanda zai tadda iyayensa tsufa ya kai gare su bai yi abin kyala da za su yaba mai ba. Wannan kaga idan ka kalli wannan hadisin da kyau da karantarwa su sai mu dawo kan tambayar ka. Ana son mutum ya yi abin da Allah zai masa gafara. Daga cikin wannan abin akwai tambayar da kai magana kai. Mu'amalar ka ta zamanto mai kyau. Musamman tunda tambayar da kai kenan kaga ya kamata a ce musulmi ya nuna yana da sako, yana da wayewa, yana da mutunci, yana da yakana, ya nuna ma wanda yake ba musulmi ba ta wannan azumin da nake yi Allah nake bautawa. Shi yasa a wani watan ma ba zan yi ƙarya ba ballantana wannan. Ai duk sako sako ne, amma akwai sako saboda tsarkin wani lokaci sai ka iska abin yafi muni. Misali sauraka kaddara idan mutum ya saida ma kaya ba musulmi ba ya manta da kudin sa a cikin mota naka ko shago to ka maida mai. A nan America wasu ƴan uwa suna ban labari cewa sun sha daukan mutane a mota, wasu masu harkar taxi, sai ka iske mutum ya manci kudin sa ko laptop ko wani abu mai matukar kima a motar, musulmin nan zai dauka ya je ya kai. Wani lokaci kudi ne mai yawa har wannan cewa ta kai Yahudawa ba su ma yadda da wani ya zama yaron gidansu mai musu aiki ya samu kuɗi in ba musulmi ba, saboda suna ganin waɗannan musulmin sun nuna halaye na gari. To da haka wannan abu ne mai kyau da ya kamata mu ƙara gyara tsakaninmu da Allah, mu nemi kusaci zuwa gare shi, mu tuba, mu yi kuka kan zunubanmu, mu ƙara ƙanƙan da kai gare shi. Fatan mu Allah ya ba mu iko da jajircewa da kafewa mu waye gari Ramadan in ya fita. Muzamanto cikin wanda Allah zai kalla ya ce da su inna haza kana lakum jaza'a wa kana sa'yukum mashkura.
To Allah ya saka da alkhairi. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaicen rubutaccen jawabin shugaban Ukraine wanda yake gabatarwa a kullun mai taken dole ne makiya sani, ya ce Ukraine ba za ta yi yafiya akan duk wani laifin da aka yi wa al'ummar ta ba. Za ta yi yafiya akan kisar da aka yi ba da kuma waɗanda aka raunata. Ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Asabar cikin rahoton da ta saba fitarwa kowace rana a game da Ukraine ta ce akwai yiwuwar Russia tana gudanar da tsarin aiki na kariya. A makon da ya gabata ne kotun manyan laifuka na duniya ICC ta bada umarnin kama Putin yayin da ta yi zarginsa da aikata laifukan yaƙi bayan da ya kwashe yara daga Ukraine zuwa Russia. Zanga-zangar tashin hankali akan sauya dokar barin aiki a Faransa ya kai ga dakatar da ziyarar Sarkin Birtaniya King Charles na uku a jiya Juma'a zuwa ƙasar, lamarin da ke nuni da ƙaruwar rashin tsaro da matsalolin siyasa da shugaban Faransa Emmanuel Macron yake fuskanta.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraro, da haka ne muka karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a wugwan Najeriya Niger kamar da caji. Za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar kodai wannan lokaci za a izo shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Baba Yaku Makeri wanda ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Patrick. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa salamu alaikum.